daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, amma kuma karfe 4:30 agogon Washington DC. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahamudu Bawumia ya zarci yankin da wata bishiya ta fado ta kashe mutane 18.
A cewar mataimakin shugaban kasar, gwamnati za ta jira ta ga sakamakon bincike da hukumomi za su yi akan musabbabin wannan hadarin don daukar mataki na gaba.
Sannan yau muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da yadda kuke kallon tasiri ko kuma makomar yaki da cin hanci da rashawa a kasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya da Niger, lura da yadda ake samun sa'insa tsakanin majalisar dokokin Najeriya da hukumar custom da ita kanta hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta, muna tafa da labaran wasanni tare da Ali Mustapha Sokoto, inda za ku ji takaitaccen tarihin sabon shugaban hukumar kwallon kafar CAF, wato Ahmad Ahmad. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Wani jirgin sama dauke da mutane 40 ya yi hadari a birnin Wau na Sudan ta Kudu. Wani injiniyan jirgin sama a filin saukan jirgi a birnin na Wau, Paul Charles, ya ce jirgin ya yi kokarin sauka a cikin yanayi mara kyau a yau Litinin, sai ya afkawa wata mota da ta lalace a gefen daben saukar jirgin. Charles ya shaidawa muryar Amurka cewa rashin gani na cikin yanayi mara kyau shi ne sanadiyar wannan hadarin. Ya ce yana ganin matukin jirgin baya ganin hanya sosai ne. Ya ce jirgin ya kama da wuta bayan da ya fadi, kuma kimanin mutane 20 a cikin jirgin ne suka tsira. Ministan yada labarai a birnin Wau da ake kira wato Bona Godensio ya ce ba a gano adadin waɗanda suka mutu a cikin jirgin ba, sai dai ya ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni a asibiti. Ya ce yanzu suna karɓar marasa lafiya, amma nan da awa ɗaya zuwa biyu za a bada ƙarin bayani ga manema labarai. Jirgin saman da ya mallakan kamfanin South Supreme Airlines ne. Manajan kamfanin Gabriel Nang ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin, kuma ya ce mutane 40 ne ke cikin jirgin da suka hada da ma'aikatan jirgin.
Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato a nan Amurka ta FBI, James Comey, ya musanta zargi mara tushe da shugaba Donald Trump ya yi wa tsohon shugaba Barack Obama a cewar ya yi masa kutse ta wayoyinsa makonni kalilan kafin zaben shugaban kasar da aka yi a bara, kuma ya tabbatar da cewa ma'aikatarsa tana bincike ko hadiman Trump sun karya doka ta wajen hada baki da wasu kungiyoyin Russia don su taimaka ma Trump ya lashe zaben. Comey ya shaidawa kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar wakilan Amurka ne a lokacin da ya bayyana a gabansa a yau Litinin, inda ya ce ba su da wani bayani da ke tabbatar da sakon Twitter da Trump ya aike game da zargin cewa Obama ya yi masa kutse ta wayar tarho a gidansa da ke Trump Tower a birnin New York. Comey, wanda shi ne shugaban ma'aikatar FBI da ke binciken manyan laifuka a nan Amurka, ya faɗa wa kwamitin cewar suna gudanar da bincike akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben Amurka, kuma na gudanar da shi cikin sirri, don haka ba zai iya ba da ƙarin haske akan abubuwan da suke ciki da ainihin waɗanda ake zargin ba.
Wannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yau dai shugaban Amurka Donald Trump ya amshi bakoncin Prime Minister Iraki Haider al-Abadi a yau Litinin don tattaunawa akan batutuwa da ake sa ran za su hada ne da farmaki da ake kaiwa na kwato birnin Mosul da ke arewacin Iraki daga hannun 'yan kungiyar Daesh ko ISIS. Shugabannin biyu sun tattauna akan wannan batu da yaki da ISIS ta waya a wata da ta gabata, amma a yau Litinin ne za su yi tattaunawarsu na farko a ido da ido kafin ya baro kasarsa zuwa Washington Abadi ya ce zai tattauna da shugaba Trump game da yanda za a kawo ƙarshen kungiyar ISIS masu ba su taimako. Dakarun Iraki sun dade suna fafatawa da mayakan ɗan ta'addam a ƙasa tare da taimako kai farmaki ta sama da kungiyar hadaka ƙarƙashin jagorancin Amurka dake auna ɗan ISIS tun shekarar 2014.
Dakarun Siriya sun mai da martani a kan ‘yan tawaye a babban birnin ƙasar na Damascus kwana guda bayan da mayakan ‘yan adawa suka kai farbaki a kan wasu unguwanni da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewa maso gabashin birnin. Shaidu sun ce jiragen yaƙi na dakarun gwamnati sun kai hare-hare a Damascus, sai dai ba a tabbatar da ko da masu tuƙa jiragen sojojin gwamnati ne ko kuma na ƙawata Rasha ne ba, waɗanda suke marawa shugaba Bashar al-Assad baya. Faɗan ne wato Litinin ya haɗa ne da unguwar Jobar, inda mayakan ‘yan adawan suka kwace gine-gine da dama a jiya Lahadi a wani farmaki da suka kai da ya fara tada wasu bamamai a wata mota da kuma kai hare-haren ƙuna baƙin wake. A cikin shekara guda da ta shige, ‘yan tawaye sun yi asarar yankuna da dama a kudu da yamma da birnin Damascus, amma har yanzu suna riƙe da wasu yankuna a gabas da birnin. To, labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga ƙasar Ghana, inda mataimakin shugaban ƙasar Dr. Mahamudu Bawumia ya ziyarci yankin Kintampo domin yin jaje da ganewa idonsa la hadarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 18, mafi yawansu ɗalibai. A ƙarshen makon da ya gabata ne wata ƙatuwar bishiya ta faɗa akan wasu matasa a wani waje da ruwa ke kwarara daga kan dutse, inda ta yi sanadin mutuwar mutum 18 kana ta jikkata wasu 20. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da ke bibiyar labarin daga nan ya haɗa mana wannan rahoto.
A cewar mataimakin shugaban ƙasar, gwamnati za ta jira ta ga sakamakon bincike da hukumomi za su yi akan musabbabin wannan hadarin don ɗaukar mataki na gaba. Mataimakin shugaban ƙasar ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da ya kai ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hadarin a yau Litinin a madadin shugaban ƙasa, da yake jawabi da harshen ci. Dr. Bawumia cewa ya yi. Shugaban ƙasarmu Nana Akufo Addo shi ne turo ni don na isar da ta'aziyya gare ku da wannan babban rashi. Kamar yadda kuka gaya mana, kuna so ku yi makoki a ranar Juma'a, mu kuma za mu duba mu yi abin da ya dace. Mataimakin shugaban ƙasar ya ƙara da cewa mun rasa matasa maza da mata a lokacin ƙuriciyarsu, kuma suna kan karatu don su kawo sauyi a rayuwarsu. Muka rashe su ta wannan mummunan haɗari. Za mu ba da dama a ci gaba da gudanar da bincike a yayin da kuma za mu yi wa iyalai abin da ya kamata. Ko kafin mataimakin shugaban ƙasar ya isa garin Kintampo, jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar kashe gobara ta Ghana a gundumar Kintampo, Kwaku Buatin, ya zanta da manema labarai yana cewar.
We had a call that a tree has fell around Kintampo mighty waterfalls.
Yace mun samu kira cewa wata bishiya ta fadi a inda ruwa ke kwararowa na Kintampo mighty waterfalls. Nan take jami'anmu sun kai jiki a lokacin da suke aikin su na ceto. Sun yi nasarar tsamo gawarwaki 17 da suka makale a cikin ruwa. Daga bisani mun samu ƙarin mutuwar mutum guda. Kazalika kuma asibitin Kintampo ya tabbatar mana da ƙarin mutuwar mutane biyu, wanda ya kai adadin ga mutane 20. A halin da ake ciki, ministan jihar Borno a Ahafo Kwaku Asamoah Tchireme ya kwatanta wannan hadari na jiya Lahadi da babban abin damuwa, kuma ya yi kira ga jama'a da sai addu'o'i ga mamatan da waɗanda kuma suka samu raunuka. Rahotanni suna nuna mamata 15 ɗalibai ne daga wata makarantar sakandare ta Wanci Methodist Senior High School, sa'annan mutane uku kuma ɗalibai ne na jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa da ke Sunyani.
Allah kyauta. A jamhuriyar Nijar kuwa, yau majalisar dokokin ƙasar ta kaddamar da ayyukan kwamitin bincike a wani yunkuri na gano gaskiya game da wasu kuɗaɗe miliyan 200,000 na sefa da ake zargin hukumomin ƙasar da haɗin gwiwar kamfanin haƙar uranium na Areva suka fitar ta hanyar da bata dace ba, wato zuwa wani asusun banki da ke Dubai. Sai dai wasu 'yan ƙasar na nuna shakkunsu dangane da wannan yunkuri na bincike kan wannan badakala. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
'Yan majalisa kimanin 10 ne, biyu daga cikinsu na ɓangaren adawa ke kunshe a wannan kwamiti da majalisar dokokin ƙasa ta ɗora wa alhakin gudanar da bincike domin bin diddigin wasu kuɗaɗe miliyan 200,000 na sefa da jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa tsohon daraktan fadar shugaban kasa ministan kudi a gwamnati mai ci Hasimu Sa'udu ya fitar a yayin wata cinikayyar boye da ta shafi ton 5,000 na karfen uranium. Sabon kwamitin binciken na da kwanaki 45 domin gabatarwa majalisa rahotansa. Honorable Iro Sani shine mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa.
Majalisa tana so ta san gaskiya da ƙarya ta wannan zance, shi yasa ta girka kwamiti domin ya je ya bincika ya kawo mata ainihin gaskiyar labarin. Sa'annan ita kuma za ta san irin matakai waɗanda za ta ɗauka daidai da abinda dokar ƙasa ta tsaida.
Sai dai wasu 'yan ƙasar ta Nijar na ganin yiwuwar kwamitin na 'yan majalisa zai ci karo da ƙalubalen da ka iya dabaibaye wannan tafiya. Editan jaridar Le Temps Zubairu Sule na da irin wannan ra'ayi.
Shi Masaudu a lokacin da ya yi magana ga kafofin watsa labarai ya ce shi shugaban ƙasa tura shi kuma taron da suka yi taro ne wanda na tsangankaninsu ne, ba na taro ba ne na ƙasa da ƙasa ko na wata na ƙasa da areba. Kenan ka gani tun daga nan ko da sun je ce masa za shi shi shugaban ƙasa tura shi ba da wata bayani yana wajen shugaban ƙasa. Su kun babu doka wadda ta ba su inci su je su kira shugaban ƙasa ko su saurari shugaban ƙasa. Na biyu, bincike na wannan kwamiti na 'yan majalisa bai da wata hanya wadda yake iya binciken wani abu da aka yi a ƙasashen waje. Bakin shi nan a cikin hukumomi na ƙasar Nijar.
Dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Bulu Muhammadu na mai jan hankalin takwarorinsa akan maganar rukun amana, kamar yadda yake ƙara ba 'yan ƙasar Nijar tabbacin cewa
idan al'ummar Nijar suna jira a samu gaskiyar abin, dan shine dole ne shugaban assembly ya nemo abinda zai samu musu su yi aikin a cikin kwanakin 45 da aka basu. Mu kuma 'yan majalisa muna jira abokanmu da mun mika musu amana, muna jira su kawo mana sakamako da gaskiya abun, ba gudu, ba ja da baya, ba wariya.
Sai dai fa akwai wani hanzari ba gudu ba.
Kadiba duka cikinsu, kadiba profil insu, waye karatu bisa kan harkar shari'a ko ku waye karatu bisa kan harkar bincike irin wannan ne? Haraka ce ta ƙasa da ƙasa. Kadiba cikinsu waye wanda ya kware bisa kan harkar ma hada-hada ta uranium? Su da kansu in sun san gaskiya bayani na gaskiya ne. Wurin shari'a ya kamata su kai ƙara.
Yanzu dai ana iya cewa daukacin 'yan Nijar sun zuba ido domin jin yadda za ta kaya a ƙarshen wannan bincike da majalisar dokokin ƙasa ta kaddamar. Lokaci guda da wasu kwamitoci uku na daban da aka damƙawa ayyukan nazarin buƙatar cire rigar kariyar wani ɗan majalisa da wasu tsofaffin ministoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tumadala a gaida Sule, yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da kuke kallon tasiri ko kuma makomar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya. Lura da yadda ake samun sa'insa tsakanin majalisar dokokin Najeriya da hukumar custom da ita kanta hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kada manta, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Mun samu kiranmu na farko daga jihar Kwara. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magana Bello Garba din Ami Blouse da kayan wuta kala-kala da ke Kwara daga nan Kwara a Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Bello, muna jin ka.
To gaskiya Lalo, idan muka duba a gaskiya musamman ma cin hanci da rashawa a kasashen mu na Afirka, to gaskiya abu ne wanda ana ta saka kuma kai na kuburi. Dai da muka duba har yanzu gaskiya ba a bar cin hanci da rashawa ba, musamman ma a ƙasar mu ta Najeriya, gaskiya abin ya zama kamar ruwan dare. Da haka ne shi shugaba Muhammadu Buhari yana iyakacin kokari ne ya daidaita ƙasar nan, su kuma suna kawo mata cikas. Dai da muka duba ko ina yanzu a nan Najeriya babu inda ba a cin hanci da rashawa. Kaga wannan abin ban takaici ne, abin kuma
sannan kaman layin Bello Dinawa ya tsinke. Ga kira mun samu daga Zaria jihar Kaduna. Wani ne kan layin?
Assalamu alaikum. Sunana Musa daga garin Kwangila, memba kungiyar Taska. Wato gaskiyar magana, cin hanci da rashawa ya zama ya zama.
To shi ma kaman a layin nasa na Malam Musa daga Zaria jihar Kaduna ya tsinke, da fatan za su sake kiran mu. Lamba da ita ce 2025. Yau muna so ne mu jira yanku dangane da yadda kuke kallon tasirin yaki da cin hanci da rashawa a kasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya da Niger. Wato lura da yadda ake samun sa'isa tsakanin majalisar dokokin Najeriya da hukumar custom da ita kanta hukumar FCC mai yaki da cin hanci da rashawa. Ga kira mun samu daga jihar Plateau. Wane ne kallai? To muna tare da na jihar Plateau. Wane ne kallai?
Kuna magana da Baba Goskane daga Namuji, karaman hukumar kwamfan daga jihar Plateau a Najeriya.
Yau, wato muna jin ka.
Wato abin da ke kawo wannan? Wato lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce zai yi yaki da cin hanci da rashawa, to lokacin da ya kama mulki din nan, da lokacin ya rantsar da wata kotu musamman wadda duk wanda aka kama kai su wannan kotu da musu shari'a duk wani musu lokaci. Wadda bai wuce cewa sati hudu, sati biyar, ko kuma wata biyu ba, to an kama sai a ce a je a aje a kai bincike yayi yawa.
Eh, to amma a kafa kotu ta musamman, ina kotunan Najeriya suke waɗanda suke nan dama tuntuna na dindindin?
Su kotun Najeriya na yanzu wadda suke kan aiki, ai dama su suka fata 'yan siyasan domin lauyoyi sai su je su hana dindindin baki da su, su ci kuɗin mutane a dinga ɗaga shari'an, ko kuma a ce ba a ga dalili ba.
To muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar. Bari mu je muna jihar ta Kaduna har yanzu. Wane ne kallai?
Malam Lalu Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
Yawa, to Malam Bello Sokoto muna jin ka.
To ni gaskiya in dai ana sa'a cin hanci da rashawa a Afirka gaba ɗaya, to dole sai an kafa hukumar a cire shugaban ƙasa, hukumar EFCC, irin su alƙalai, su 'yan sanda, su kuma zaɓe. To in aka yi haka, aka yi kama musu bos kamar Amerika da shugaban 'yan sanda zai iya cewa shugaba ne abin da ya ba daidai ba ne, to shi ne a samu harkokin cin hanci da rashawa. Amma yanzu wannan duk shugaban da aka naɗa, EFCC da 'yan sanda da hukumar zaɓe, shugaban su kyawa ake tun daga Obasanjo har zuwa Buhari, ba wani canji. Saboda haka ana so sai 'yan majalisa su soke wannan mutanen su cire su gano shugabannin ƙasa a kafa bos na zaman kanshi. To haka za a yi kyau a samu su idan ba ka aka zai, wallahi duk wata hukumar ciyanci wallahi shugaban ƙasa take wa aiki.
Ra'ayin Bello Sokoto kenan daga jihar Kaduna. Bari mu je makwabciyar jihar ta Kaduna, wato Katsina. Wane ne kallai?
Lawai ne Bello ne Daura Chairman Nicky na Kwata Hore.
Yau, muna jin ka Malam.
Wanda ke anguwar duniyar mu.
Eh, muna jin ka.
Muna ba da shawara wannan 'yan majalisar su saka shugaban ƙasa mara ya yi aiki.
Muna jin ka.
Kana jin?
Eh.
Su yi haƙuri da Allah, su bar shugaban ƙasa ya yi aiki.
Eh.
A samu ci gaban ƙasa. Saboda shi kuma shugaban kwastam. Kana jin?
Ina jin ka Malam.
Su duba abubuwan da talaka zai samu sauki, don Allah su taimaka shugaban ƙasa su rinka ba shi haƙuri da talaka zai samu sauki.
To Madallah, mun gode Malam Lawan. Muna Kaduna, ba za mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kallai?
To Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da wannan lokaci.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa, muna jin ka to Malam Murtala.
To yawa, a shawaran da zamu gani shine cewa na farko dai wani lokuta muna baiwa Malam Muhammadu Buhari fa, na mun fahimci wani lokaci sai yana dan sa irin dan hulan soja ma, tunda kusan an bi hu tsarin mulkin ma dai gashi yadda ake tajin abubuwa lokaci na tafiya. Kuma shine cewa ya kira ai kokari a janye daga kan gwamnati dan majalisa duk immunity din nan kariya a janye shi. Mutum yana laifi gobe kawai a kai shi kotu, GB a zartar mai da hukunci, in gidan yari ne gidan yari, in kuma ratiya ne ratiya, in ɗauri ne ɗauri. Kawai muna ga haka zai ɗauki abin nan da zafi zafi, kuma Allah zai taimaka masa, haka zai sa ji tsoron aikata cin hanci da rashawa a tashi lafiya.
Madallah, mun gode Malam Murtala daga jihar Kaduna. Bari mu tafi can arewa maso gabashin Najeriya, jihar Bauchi. Wane ne kallai? Hello, na Bauchi, kana tare da mu? don na kaman layin nashi ya katse don ba ma jin shi. Lambar da za a kira ta ce 202-205-6555. To an riga ma an daga man hannu, muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka ba da gudunmawarsu a wannan maudu'i da muka tattauna a kai. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku akan wannan dandali na wasanni. Bari mu fara da takaitaccen tarihin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka, wato Ahmed Ahmed na kasar Madagascar, wanda yayi abin da ba wanda ya taba yi a tarihin wannan hukuma din, wato Ture Isa Hayatu daga kan kujerarsa ta mulki wanda ya kusa shekaru 30 yana kanta. A kashin gaskiya an ce lokacin da wasu suka fara magana cewa wai ya tsaya zabe na shugabancin hukumar din, ya ga musu cewa ba sa da hankali. To amma yau Allah da ikon sa, gashi mutumin nan dan shekaru 57 da haifuwa shine shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka. Kamar da muka ce ranar Alhamis da ta wuce yayi wannan abin mamaki din, lokacin da ya kada Isa Hayatu da kuru'un da ya samu wajen 34, yayin da shi Isa Hayatu ya samu 20 a zaben da suka yi a Addis Ababa. To kafin a zabe shi aka wannan mukami, ba mutane da yawa ma suka taba jin sunan Ahmed ba. Wato an ce shugabannin hukumomin kwallon kafa na kasashen Afirka kamar 15 ne suka tuntube shi har sau biyu a cikin watan Mayu da kuma watan Satumba na shekarar da ta gabata. Suka ba shawarar cewa ya tsaya takara da Hayatu, wanda kamar yadda muka ce shekarunsa sun kai 30 ko ƙasa da haka, yana rike da wannan mukami din. A cikin shekarar 2012 shi Isa Hayatu ya fito da wata dabara, ya ce a kafa sharadi ko kuma dokar da za ta hana duk wani wanda ba dan kwamitin zartaswa wani hukumar CAF tsayawa zabe ba. To wanda ya rashin sa'a shi ne cewa shi wannan Ahmed yana cikin yan kwamitin zartaswa din. Kuma shi Ahmed din dai bayan da ya bar kwallon kafa, domin ya taba zama dan kwallon kafa kuma ya taba zama koci na kwallon kafa kasar shi ta Madagascar, to bayan da ya gama wannan ne ya shiga cikin harkar siyasa, inda har aka zabe shi ministan wasanni, sannan ya zama ministan ma'aikatar kifaye ta kasar su kafin ya zama sanata, wato dan majalisar dattawa, mukamin da har yanzu yana rike da shi duk da cewa yana kuma harkar kwallo. To a kasar Zimbabwe kuma wasu na can suna tambayar cewa watakila mutumin da ya taimaka shi Ahmed ya samu wannan nasara din, wanda shi ne manajan shi na campaign, wanda kuma shi mutumin ainihin ɗa ne ga shugaban kasar Zimbabwe din Robert Mugabe, domin shi Robert Mugabe kawunsa ne, suna tambayar ko zai iya yin abin da ya yi a kwallon kafa, wato ya zo ya sa a cire ko kuma ya tumɓuke ko kuma a canja shi Robert Mugabe a matsayin shugaban kasar Zimbabwe din, kamar yadda ya aka raka kwallon nan. Saboda ma daɗin da 'yan Zimbabwe suka ji ɗin na rawar da shi wannan mutum mai suna Philip Chiyangwa ya taka wajen tabbatar da an zaɓi Ahmed Ahmed ɗin ne, yasa suka yi cincirin da sosai a babban filin jirgin sama Harare da ranar Juma'a da ta wuce domin tarbansa, bayan da ya dawo daga Addis Ababa inda aka yi wannan zaɓe ɗin. Shi dai Chiyangwa ɗin nan, wanda na farko shi ne shugaban hukumar kwallon kafa ta ita Zimbabwe ɗin da kuma ƙungiyoyin kwallon kafa na Afirka, wato kudancin Afirka, to shi ne ya zama manajan campaign na shi Ahmed Ahmed ɗin da ya ci wannan nasara akan Isa Hayatu. To shi ne suke tambayar ko zai zo ya taimaka watakila ya bangula kawunsa shi Robert Mugabe daga kan karagar mulki. To a ƙarshe sai wannan labari da ke cewa matar Michael Ishen, wato tsohon taurarin ɗan ƙwallon na ƙasar Ghana, ta samu ƙungiyar ƙwallon kafa, wato tim ɗin kanta da ta saya a ƙasar Italiya kuma, wanda ta same shi a arha. Ita wannan matar mai suna Akosua Puni Ishen an ce wai ta biya euro 237 ne kacal, ko kuma dala Amurka 255 a wajen gwanjin da aka yi na ita wannan ƙungiyar ƙwallon kafa ɗin mai suna Komo. Yawan abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, sai wata litinin Allah ya kan da huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan Disamba, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya rataba hannu akan doka mai suna 'yancin 'yan ƙasa, wacce ya kamata a ce tana ɗora gwamnati akan hanya a wajen kulawa tare da kyautata mutunta haƙƙoƙi a ƙasar Iran. Daga cikin alƙawuran da gwamnati ta yi, har da cewa a ƙarƙashin doka ba za a nuna bambanci ko fifita wani ba, duk da kuwa bambancin addini. A 'yan kwanakin nan da akwai alamun wannan alƙawari, an karya shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam a Iran, wacce ke da mazauni a birnin New York, ta ba da rahoton ɗaya daga cikin shugabannin Baha'i 7 waɗanda aka tsare a shekarar 2008, kuma an yanke yanke musu hukuncin shekara 8 a gidan yari saboda addininsu ba a duba su kamar yadda farkon dokar da aka sakawa hannu ta tanada ba a ƙarƙashin shari'a. Iyalansa suka ce Behrous Tavakoli, dattijan tsohon shugaban al'ummar Baha'i wanda ya kwashi shekaru kimanin 9 a gidan yari saboda addininsa, yana fama da ciwon zuciya kuma yana buƙatar aiki da kuma kulawa ta gaggawa wacce ba zai iya samun ta a gidan yari ba. Yan fursunonin da ake wa kallon ba akan hanya madaidaiciya suke ba, lokuta da dama ana hana su kulawa ta lafiya a Iran. Baha'i sun kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi ɗaurewa daga cikin ƙananan addinai a ƙasar. A ƙarshen watan Fabrairu, kafar yaɗa labarai ta Muhabbat ta ba da rahoton cewar IRGC sun tsare wasu mutane biyu da suka koma cikin addinin Kiristanci, uwa da ɗa Anusha Reza Baksh da kuma Suhail Zargarzadeh Sani. A birnin Urmiya an kwace littattafansu na Bible mai girma da kuma sauran abubuwan da suka shafi addini a mamayen da aka kai musu. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya a Iran kan harkokin haƙin ɗan adam, Asma Jahangir, ta nuna damuwarta akan rahoton kwanan nan yadda ake tursasa da hantarar 'yan ƙasar Iran Kiristoci daga ɓangaren Musulmai da kuma mambobin ɗariƙar sufaye a matsayin waɗanda suka kauce wa addini. A wannan al'amarin kuma, cibiyar haƙin ɗan adam ta Iran ta yi nunin cewar Muhammad Ali Tahiri, wanda ya kafa ƙungiyar masu iƙirarin warkar da kowace irin cuta, wanda ya kamata a sako shi daga gidan kaso a watan Mayu na shekarar 2016 bayan an kwashe shekaru 5 da ya yi a tsare sakamakon kalmar ɓatanci mai girma. An ƙara cazarsa akan abin da aka riga aka yanke masa hukunci a kai, cin hanci a doron ƙasa, wanda zai iya jawo a yi masa hukuncin kisan kai. Shugaban ƙasa Donald Trump ya yi nunin cewar 'yancin addini tushe ne na 'yancin ɗan adam. Ba kyauta ba ce daga gwamnati.
Freedom of religion is a sacred right, but it also a right under threat.
Yancin addini wani abu ne mai martaba, amma yana fuskantar barazana a faɗin duniya da gaske, barazana mai tsanani ta hanyoyi daban-daban.
In so many different ways.
Lokaci ya wuce da gwamnatin Iran za ta ci gaba da murƙushe yancin al'umma, indai har za ta ci gaba da tsayawa akan haƙoƙinta na ƙasa da ƙasa don yancin addini a cikin al'ummar Iran. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani jirgin sama dauke da mutane 40 ya yi hadari a birnin Wau na Sudan ta Kudu. Wani injiniyan jirgin sama a filin saukan jirgi a birnin Wau da ake kira Paul Charles ya ce jirgin ya yi kokarin sauka a cikin yanayi mara kyau a yau Litinin, sai ya afkawa motar da ta lalace a gefen daban saukan jirgin. Charles ya shaida wa murya Amurka cewa rashin gani yana cikin yanayi mara kyau shi ne sanadin wannan hadarin. Ya ce yana ganin matukin jirgin bai ganin hanya ne sosai. Ya ce jirgin ya kama da wuta bayan ya fadi, kuma kimanin mutane 20 ne a cikin jirgin suka tsira. Ministan yaɗa labarai na birnin Wau da ake kira Bona Godensio bai ba da adadin waɗanda suka mutu a cikin jirgin ba, sai dai ya ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa asibiti don a duba lafiyarsu. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI da ake kira James Comey, ya musanta zargi mai tsanani mara shaida da shugaba Donald Trump ya yi wa tsohon shugaba Barack Obama, cewar ya yi masa kutse a wayoyinsa makonni kalilan kafin zaɓen shugaban ƙasa a bara, kuma ya tabbatar da cewa ma'aikatarsa tana binciken hadiman Trump sun wanda suka karya ainihin doka ta wajen hada baki da wasu ƙungiyoyin Rasha su taimaka ma Trump.
To, da aka kawo ƙarshen shirin namu ne baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokanin aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu madadin Baba Yakubu Makirdita ne gabatarwa da Sa'ida Hamdu ta hada mana wannan shiri da injiniyanmu Rashad Smith, sai kuma Abdulaziz Ajili Toro da shi ma ya taimaka wajen hada wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.